So gaya ta ta yi kuma an bani lokaci nace zan zo Allah kuma yayi lokacin yayi nazo ina so su sun fahimci muhimmancin Najeriya a Afirka da duniya baki daya alal misali tun lokacin Obama mun so mu samu wasu jiragen sama saboda yaƙi da ta'addanci da ke arewa maso gabar Najeriya aka hana amma da zuwan shi da kanshi mun waya ya ce to mu nemi kuɗin za a saida mana jiragen saboda ƙasashen da muka so mu samu jiragen nan da Brazil da United Arab Emirates suka ce a rejeje ne da suka yi da America ba za su saida mu kowa jiragen nan ba ko su ba su ko su yi musu amfani sai America ta da a lokacin nan America ba ta yi da ba amma shi da zuwan shi ina so duba takardunmu sai kurin ya ce shi kenan cikin lokaci ga kuɗin da ya kamata mu gwada
bayan maganar su jiragen waɗanne abubuwa ne kuma kuka samu cimma yarjejeniya a kansu
ba dai yarjejeniya ba muka dai tantauna a kansu na farko ina so labarin da ake kawo su cewa ana ta kashe kirista a Najeriya to abin da ya auku a cikin caci nasu ai ya auku a can arewa maso gabas ko a kudu maso gabas kai a kudu maso gabas ya auku to ya auku a nan arewa sai kudu su tashi ce wai makiyaya ne suka kashe su kuma su masu wa makiyaya sharrin nan makiyaya na Najeriya sun san su ba su ɗauke da abu fiye da ya wuce sanda ɗaukar biriga wani sabon abu ne gare su kuma su waɗanda suke yin waɗannan maganu sun san waɗannan abubuwa suna afkuwa tun ma mu kafin a haife mu balle su saboda haka tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya ko a arewa abu ne wanda ya daɗe kuma hannu da muka zo duk masu shekara takwas ɗin da masu shekara huɗu za su tafi har yau su basu saboda haka abin da ya kamata kada a gwada cewa faɗa ne tsakanin kamar Fulani da TV ko Fulani da waɗansu ƙabilu daban a kamar Taraba to Zamfara fa an kashe mutane a Zamfara fiye da Taraba da Benue
ko da an haɗe su
to in aka haɗa ma gaba ɗaya saboda haka wannan izgili ya kamata mutane su fahimce shi izgili ne dai ake yi a kawo magana addini a kawo maganar ƙabilanci
don kada kowa ya yaba maka kan kokarin da aka yi na daƙile wutar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya amma kamar yadda ake faɗa ga shi wasu wutete suna kakkama a wurare irin su Zamfara na san kwanan baya ka ba da umarnin a je a kafa wata bataliyar sojoji a Sokoto da Zamfara da Katsina da sauransu bayan wannan akwai wani matakai da kake ɗauka da zai shafi sauran wuraren da ake samu irin wannan tashin hankali
to matakai da za a ɗauka shi ne a ƙara 'yan sanda a ƙarfafa su na 'yan sanda na ba su izinin su ƙara mutane 6,000 kuma na ce akwai ƙananan hukumomi 774 a Najeriya in ɗaiɗai za a ɗauka a je a ɗauka maimakon kurin aje ko tashar mota ko jirgi ko kasuwa a kwaso kurin mutane aje a sa cikin aikin 'yan sanda a riƙe tafiya kamar yadda muka sani a da ana yi aje kowane ƙaramar hukuma a ɗauko mutane to na ga musu waɗannan
haka da akwai magana da gwamnoni sun daɗe suna roƙon a bayar su dama su riƙe 'yan sanda ko su kafa nasu 'yan sanda amma wasu suna fargaba cewa idan an ba su wannan dama ne watakila wasu gononin za su yi abubuwan da ba su dace ba sun ra'ayin ka ba game da maganar jihohi su samu 'yan sandan kansu
to wannan abu ina so sai an duba tsarin kundin mulkin Najeriya a game ya ce in ta kama a basu sai a ce a basu amma fa kada ka manta zuwa mu sono ana ba da kuɗi ana kira shi bail out a biya albashi jihohi ne da suke iya biyan ma'aikatansu albashi cikin lokaci a zuwa kuma ɗauki 'yan sanda a yi wa a ce ai kaga wato ya dai kamata a duba maganar sosai
amma yanzu hankalinka bai kwanta ta ayi ba
a yanzu ni hankalina bai kwanta ayi ba ya kamata a ce wannan ta'addanci da ake a arewa maso gabar yawanci da kuma kudu maso kudu ya zama na babu su sannan a tsara a ga jihohin za su iya rike 'yan sandan nan bai kamata ba ka ba mutum bindiga da harsashi ka kuma koyar da shi yadda zai harbi ka kuma kasa biyan shi albashi ka san abin da zai yi
a haka dai lokacin da ka zo harkar tsaro harkar tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa su ka zo ka abin nan ɗaya daga cikin abin da ka ƙirƙiro na TSA din nan shi ma na ji mutane sun yaba da cewa ya rage ɓannar kuɗaɗen gwamnatin nan suna shiga wuri guda amma har yanzu akwai matsalar cin hanci da rashawa a cikin Najeriya akwai wani tunani da kake da shi na ƙara tunkarin wannan matsala ta wasu hanyoyi daban
to ba ni wani tunani illa duk wanda aka kama a hukunta shi kowa ya gani ko shi ya kamata a ce an yi da dama yanzu su hukumar sha'anin kuɗi da laifi wato EFCC sun yi aiki da yawa za a shirya shari'o'i wato kotu-kotu a tura musu mutane a tura musu binciken da aka yi a kuma tabbata an sanar da al'umma abin da ake yi mutane suna da gaskiya suna cewa sun ga ba a yi komai ba to abin da ba mu so shi ne a kai su inda wataƙila wasu masu shari'a ba za su iya hukunta su ba saboda ka za a zaɓi wanda za su yi shari'a sosai a ba su lokaci a kai masu hujjoji da komi ya zama na ko mutum ya fita a ce ga abin da yake da shi a banki ga gidajen da ya yi ga iyaka albashin shi ina samu balance din duk wanda ba iyawa a an shi kuma a hukunta shi
na ji ka jawabi abuci kake cewa a wa'adi na biyu kowa ya shiga taitayensa kan yadda za ka diro wa irin masu wa'annan laifuka amma baka ko don rashin lokaci baka samu dama ba ka daɗa fayyace me kake tunanin waɗanne matakai ke tunanin ƙara ɗauka kan batun cin hancin nan da rashawan
to mutane suna so duk da gangan ake amma idan aka yi waɗannan kotu-kotu aka kai mutane aka hukunta su ina so za su yadda da gaske ake yi saboda haka waɗanda aka ba amana suka ci sai su yi da zaman shirin za a hukunta su
mutane sun kawo wata magana kwanan baya da suka ce sun ji kai a kan matasa a Ingila na cewa kana kiran su masu zaman banza shi ma zaune da sauransu an yi ta kawo harkoki da bayanai iri-iri ina so mai amfani da wannan dama mu fayyace abin da kake nufi da maganar matasa
to ka san Najeriya an ce mun kai miliyan 180 ko zuwa ma miliyan 100 amma 60% na su duk matasa ne wato shekara 30 abin da ya kasa mu kamar a arewa yawanci ba su yi makaranta ba ko ku suna yin karatun sun fita to baya ga dai Allah ya sa dama na bare da ta bani ta yi albarka yawancin su ba su da aiki suna zanne irin su ko sun je kamar misali kudu abinda za su samu bai ma isa su biya kudin gidan haya ba bali abinda za su ci su sha su yi sutura ko kuma su komo gida to wannan ina so ba a bayyana shi ba shiki su kuma dama 'yan jarida na Najeriya balle na rubutawa kusan abin da suka ga dama suke yi yanzu kamar nasarar da aka ci a noma da bare da bana miliyoyin mutane sun samu sun je gona sun yi aiki kuma abun yayi albarka amma har gaba a magana miliyoyi sai kullun a tashi ana zagi-zagi shi yasa ma shi ministan ba da labarai wato Lai Muhammad ba san je hudura takardanin tashi ta zagi-zagi yazo yaso ya bada ansa amma sai da muka yi magana da shi da na ce ya bari yaki yace abin da zai yi shine ya faɗi ayyukan da muka samu ƙasar nan a halin da aka samu ƙasar nan
yanda take yanzu
da yadda take yanzu da abubuwan da aka yi tsakani da kuma kuɗin da ake samu to a kwanan nan dole nayi bayani na fita nayi bayani sau da dama akan daga 1999 zuwa 2014 mutum ya bincika a nan America da Turai wato Europe da kamar India da sauransu da China zai tabbatar da cewa ana tono bakin abin na gurbataccen mai ganga miliyan 200,000 akan akalla kowane ganga dalar America 100 saboda haka wannan shekarun 16 da PDP Najeriya tana samun miliyan 200,000 sau shekara 16 daga Litinin zuwa Lahadi ko daga Juma'a zuwa Juma'a amma da muka zo ya faɗi warwas ya koma dala 37-38 sannan ya tsaya tsakanin 40-50 ni na je bankin tarayya ga gwamnan bankin tarayya har yanzu yana nan wuri na ce to yaya ya ce ba a yi tanadin komai ba sai dai bashi na ce ga abin da aka samu ya ce eh ya sani ina kuɗin suke babu su babu dalilinsu kuma su 'yan Najeriya sun sani da hanyoyi da layin dogo babu su kuma wutar nefa da ake cewa ko wutar lantarki da ake cewa an kashe biliyoyi a kansu na dala ma ba ma na naira ba su sun fi ni sani saboda haka wannan cin amana sai dai saka ya Allah amma an ce amanar ƙasa
aka ji tunda ka kaddamar da niyyar zaka saki takara waɗannan abubuwa zaka tunkara a wa'adi na biyu
to ai waɗannan ba mu gama su ba sha'anin tsaron har yanzu ai yanzu babban mugun abu da 'yan Boko Haram suke ai shine suna sai su samu 'yan mata su juye masu kai su sa naki a jikinsu su je masallatai ko caci-caci ko kasuwa ko tashe mota su fasa su kashe mutane amma dai rike da wani wuri kamar yadda lokacin da muka zo babu shi ko da yake a jaridu na ga koyo wasu suna cewa a'a har yanzu su Boko Haram suna rike da waɗansu suna cikin dajin nan da ake shasan Bisa Forest amma sojojin Najeriya sun hana su fita to amma akwai da suke haɗa kai da su a samu waɗannan 'yan matan a juye masu kai a tura su su kashe kansu da waɗanda suke abin nan marasa haƙƙi
to ɗan ka da bari mu baka haka yanzu mun gode kwarai da ka samu lokaci amma an ce in tambaye ka ya kake yi ka huta aje aiki gefe guda kaɗan sarara bayan karatun jaridu sa ko wani abu kana sauraron waƙoƙi ko wani abu suna son in tambaye ka wani
a wani waƙoƙi kan ban samu amma hutawa na ce ni da ina janar ina soja doka nike ba da yanzu doka ake ba ni ga likitan nan ka tambaye shi sai ya ce in cika ciki na in huta shi ya sa mutane ke cewa aka yi na kamar na dan warware daga lokacin to alhamdulillah